الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. جماعة بركم مدفاك سادوا أو نسابا شري نكرات لتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دروس وعبر واللفر مال مم دكتور أبو عبد الرحمن محمد الثاني عمر موسى الله يكارى مسا توفيقي يكارى مسا لافيا إن وإذن أنا بيدمو wannan shiri na 23 a cikin jeren giya shirye-shiryen da muke kawo muku da suka shafi wannan littafi. Idan ba amince ba a shirin da ya gabata, shiri na 22, mun koro bayani akan irin dimbin darussa da fa'idoji wanda hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take koya mana da abinda ta kunsa na izina. Wanda mun kammala da gaba ta 11, za mu tashi gaba ta 12, inda malamin yake cewa tarbiyatu Abi Bakr radiyallahu anhu li usratihi ala al-amana wa nusrati hadha ad-din wa ihatatihi wa hifzihi wa badli ma yamlikuna fi sabili dhalik wa kana wathiqan atamma thiqati bi tarbiyatihi fa qala lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam لما أمره بإخراج من عنده لا عين عليك إنما هم أهلك يا رسول الله ما أنا يتشي زامو قاني إرن وتو تربية دا سيدنا أبو بكر الله يكارا مسيد دا يدور إيالن سأكي دنقاني دا رقوان أمانة دا كيشن الديني دا تيمقوان الديني دا باوة الديني كاريا دا ماسو الديني da kuma kokarin wato sai da rai da gabatar da duk abin da suke iya mallaka domin su bawa addinin Allah kariya. Shi yasa ma har ya kai matakin da ya gama yadda da su 100%. Zamu ga wannan inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Abu Bakar ka fitar da duk wanda yake wurin nan. Sai ya ce ya ma'aikin Allah ai ba wanda zai maka leken asiri. Ma'ana wa'annan ƴaƴanka ne in ka faɗi magana a gaban su tamkar baka gaya wa kowa ba. Yace ai iyalanka ne ya ma'aikin Allah. Yan uwa masu albarka, wannan yake nuna mana cewa mutane na ƙwarai suna kokari wannan nagartatta su katta tsaya a kansu su kadai. A'a, suna farawa ne da gida. Idan mutum ya zamto nagari, to yayi kokari wannan nagartatta sa iyalinsa ma ta zamto tana kai. Ƴaƴayen da ya haifa su zamto suna kai. Sannan wanda ya rabu gidan daga masu hidima da waɗanda suke alaka da su, to shi yasa ake cewa tarbiya daga gida take farawa. Sannan kuma dukkanin gatan da mutum zai wa iyalinsa, to babu gatan da ya wuce gatan addini. Ya dora su akan ta'adu na ƙwarai, ya dora su akan tarbiya da nagarta da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi yasa idan suka doro akan haka, to sai su zama jakadu na ƙwarai gare shi, jakadu na ƙwarai ga al'umma. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya san irin tarbiyyar da ya bawa ƴaƴansa, kuma ya san sun tsotsi wannan tarbiyyar, kuma akan wannan gwadaban suke rayuwa. Dan haka har ya kai matakin zai iya ba su shaida. Yan uwa, wannan ba zai yi ba sai an jajirce. Tarbiyya ko kadan ba ta da sauki. Dan haka kada mutum yayi sakaci. Idan mutum yayi sakaci zai ga sakaci. Idan yayi wasa zai wasa zai ga wasa. Yo Allah na tuba, an jajirce din ma. Zamani yana kokarin ya kawo kalubale, ya kifar da abubuwan da ake ta ginawa ake tanada. Ballanta na kuma a ce a mutun yayi sakaci. Na 13 malan yace ar-raghbatu fi musahabati ahli al-khair mahma tarattaba ala zalika min akhtar. قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله. درس نبو مشاوكو ينا دا متكر مهم منشي إذا متو متن ينا دا آباجا قوة أيورين يزونا دا متانين قوة أيورين don mutane na kwarai ba ka taba wato yin asara idan ka zauna tare da su zama da su riba ne maiki sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da mutane na kwarai da kuma mutane na banza yace mutane na kwarai tamkar wadanda suke sai da turare ne mutanen banza kuma tamkar masu hura zigazigi ne kaga mai sai da turare ko dai ka ji kanshin turaren nasa ko kuma ya baka kyauta zamu ga masu sai da turare suna da tabi'ar saboda a ji kanshi a siya da sun ganka za su zo su yi maka sallama sai su shafa maka ba su da wannan rowar har sample suke ajiyo amma na wannan wanda wannan yake sawa suna samun kasuwa ko kuma karshe ka fidda kudin ka ka siya zaka ga dai in ka zauna da mai turare baka da dana sani ba zai kore ka ba ko kuma sana'arta sa ta kore ka sabanin mai hura zigazigi wanda mafi karancin abin da zaka tashi daga wurin sa da shi shine kauri da yanayi mara dadi ko kuma in ya hura abin nasa tartsatsin wutar ta kona ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka ƴan uwa masu albarka yana da matukar muhimmanci mutum ya zamto cewa yana da kwadayi akan wato zama da mutane na kwarai wanda wannan zai bashi cikakkiyar dama wanda shi ma zai doro akan alkhairi sannan kuma mallam yace koda kuwa zama da mutanen kirkin zai sanya ka a cikin fadawa cikin wasu hadurra yace kaga ai sayyidina abubakar Allah ta'ala ya kara masa yadda da ya tashi sai yace ya rasulullah ina neman ka alfarmar in tafi tare da kai in zama abokinka cikin wannan tafiya sai da abubakar da yake fadar wannan maganar ya kwana da sanin cewa tafiya ce wadda take tattare da hadurra tafiya ce wadda zata bai izuwa ya rabu da iyalansa da dukiyarsa da mu'amalolinsa na yau da kullum waɗanda ya saba yi a cikin gari to amma wannan ko kusa ko alama bai sage masa gwiwa ba bai dakushe masa kokarinsa ba a yana ganin cewa ai ko ma me zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da komai ko ma me zai faru Allah jalla wa ala gaba yake da komai addinin Allah gaba yake da komai to ƴan uwa masu albarka duk sabgar da zamu shiga mu hada kanmu da mutane na kwarai mu yi kokari iyalanmu da ƴaƴanmu da matanmu da ƴan uwanmu duka su zamto suna hulɗa da mutane na kwarai idan muka yi haka to sai mu zauna lafiya sai rayuwa ta albarka sai mu musu tasiri wurin alkhairi sai su ma su mana tasiri wurin alkhairi al-khamis 10 al-rabi 10 manzilatul rasul sallallahu alaihi wa sallam inda abi bakr اوصلته الى البكاء من الفرح لما اخبره بمصاحبتي في الهجره الخامس عشر الرغبه في الاسهام في طريق الخير وعدم الاعتماد على الاخرين في ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ابى ان يركب راحله ليست له حتى اشتراها من ابي بكر بالثمن حتى تكون هجرته بماله ونفسه رغبه في استكمال فضل الهجره والجهاد على اتم احوالها السادس عشر أسرة أبي بكر تشارك بمجموعها في إنجاح خطة الهجرة النبوية السابع عشر الاستفادة من خبرات وطاقات المجتمع وتوظيفها في المجالات المناسبة عبد الله بن أبي بكر للأخبار وعامر للشراب وأسماء وأعيشة لتجهيز الطعام وهكذا ما لن يتشي زام قدرسي نقو مشاهد مسأيد درجر ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a zuciyar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ta yadda irin yadda yake ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda yake jin cewa kasancewa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam rabauta ce tsira ne daraja ce kambama ce wanda wannan shine yasa saboda tsabagen farin ciki da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya amsa masa muradin sa na lamunce masa cewa zai yi tafiya da shi sai ya fashe da kuka wanda wannan yake nuna maka ainihin hakikanin gaskiyar karfin alaka da take tsakanin sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce soyayyar da kake yi wa mutum ta kai matakin cewa idan baka ganshi ba baka iya bacci idan kuma kana tare da shi ji kake kai baka da matsala a rayuwa idan yayi maka alfarma yace gashi mu je wuri kaza ji kake saboda jin dadi ma kamar yadda mutum yake cewa dadi kashe ni to shi kuka ma yake fashewa da shi wanda wannan yana nuna maka zurfar alakar cewa ba alaka bace ta sama sama to shi yasa zaka sha mamaki yayin da wani zai zo bayan shekaru dubu da kaza ya buɗe bakin sa ya rasa wanda yake jin haushi ya rasa wanda zai la'anta sai sayyidina Abubakar radiyallahu an wato me irin wannan kamata yayi tsaya ya tambaye kansa shi yaya kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wani mataki ta kai a zuciyarsa wani bigire ya taka da yake ganin cewa har karansa ya kai tsaiko zai magana a cikin mutuncin masu mutunci sannan uwa uba wace gudunmawa ya ba wa addinin Allah wace gudunmawa ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba dai tun daga farkon sirar nan da muka fara har zuwa yau muna cikin ana magana hijira ta tabbata babu wata gaba da za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sayyidina Abubakar ba wanda wannan ya nuna maka cewa tarihin musulunci ba zai taba cika ba sai da sayyidina Abubakar Allah ta'ala ya kara masa yadda wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce da daraja da Allah jalla wa ala yake zaba wanda yaso a cikin bayin sa ya bashi dan haka a sayyidina Abubakar Allah ya riga ya masa wannan baiwar ya riga ya tsira sa'a Allah ta'ala ya kara masa yadda da daraja da matsayi doriya akan wanda ya bashi amin ya rabbal alamin fa'ida da darasi na 15 zamu ga hijiran nan tana kwadaitar da mu wurin mutun yayi kokari ya zanto mai tsananin kwadayi wurin ya bada gudunmawa da iya irin abin da zai iya in dai a tafarki ne na alkhairi sannan kuma kada mutun ya zama cima zaune mai kokarin sai ya dogara da wasu ya miƙe kafa shi ko da yaushe a hidimta masa amma shi ta bangaren sa ba abin da yake yi wa mutane zamu ga wannan ta fuskar cewa da ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sayyidina Abubakar yazo da abun hawan da ya tanada domin sa hausi tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kiyadda ya karbi wannan abun hawa din face sai da ya cire kudin sa sai ya bawa sayyidina Abubakar a matsayin yasiya kenan daga sayyidina Abubakar malai yace sirrin da ke cikin wannan shine dan ya zanto cewa shi ma ya samu cikakken ladan sa na hijira da dukiyarsa ta kansa sannan da juhudin kansa da kuma kwadayi wurin izamto cewa duk abin da ake bukata na sai da rai to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya samu cikakken ladan sa na wannan tanadin da jihadi mafi cika ɗan uwa masu albarka wannan babban darasi ne gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hidimta masa fa ibada ne hidimta masa fa kusaci ne ga Allah jalla wa ala amma tare da haka bai kasance mai banu ba bai kasance mai kwadayi ba bai kasance mai hankoro ba bai kasance ci ma zauna ba sallallahu alaihi wa sallam bal matsawar ma yana da abun hannunsa to bai buƙatar hidimar kowa kai idan yaga ka daddage ma ka hidimta masa sai ya maka albar sai ya maka addu'a sannan sai ya dauki wani abu sai ya baka sai ya ce ka siyan min da shi wanda zamu ga wannan da yawa a cikin sirar sa zamu zo nan gaba wani kasuwanci da manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi tare da sayyidina Jabir dan Abdullah kaga da yaga wani raƙumin sa sai yace bi'ni yace ka siyan min da shi wanda sayyidina Jabir Allah ya kara mai yadda yayi nufin ya dauki wannan wato raƙumin ya bawa shi ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ƙarshe me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya an yi cinikin ya dauki raƙumin da kudin ya bashi inda yake cewa atarani ma kastuka li ahmila jamalaka wa darahimaka خذ جملك ودراهمك فهو لك حديث البخاري ومسلم to ka duba a wannan gabar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ci ma zauna bane ka zo an zo masa da kyauta yayi addu'a yayi yaba ya gode amma ya dauki kudi ya bayar yace gashi nan to haka ake so koda an samu wadanda za su hidimta maka to kakka zama koda yaushe ka a baka domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana da cewa hannun da take bayarwa ta fi daraja da matsayi ta fi soyuwa a wurin Allah sama da hannun da take ƙasa take karba al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla kake zama kullun ba ni kai kake karba hannun da take ƙasa ita ce hannun da take karba hannun da take sama ita ce hannun da take bayarwa dan haka mutum komai farin cikin sa yayin da zai karbi kyautar da aka yi masa hannun nasa dai a ƙasa yake yana jin baya jin daukaka da izza kamar yadda wanda zai bashi yake ji to so ake mumini ko da yaushe ya zama aziz ya zama mai izza yana cikin tunkawun sa da isassa babu kaskanci a tattare da shi darasi na 16 iyalan gidan sayyidina abubakar Allah ta'ala ya kara musu yadda idan muka lura zamu ga dukkanin su sun hadu akan yadda zasu ciyar da addinin Allah gaba akan yadda zasu bada gudunmawar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda zasu tallafa wannan hijirar ta cika ta samu wanzuwa ta samu lamarin ta ya samu zarcewa ba tare da an samu tasgaro ba ko matsala lalle wannan yana nuna maka cewa wato sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda Allah ya zabe shi ya zama nagartacce to haka nan Allah ya sanya nagarta da albarka da alkhairi a cikin me a cikin wannan gidan idan ɗan uwa kun fahimci wannan za ku gane sirrin da yasa Allah ta'ala ya sanya sarakutar manzansa a gidan sayyidina Abubakar cewa ba wai gida bane jigari-jigari ba gida bane jigari-jigari a'a gida ne wanda yake na dandazan waliyan Allah wanda Allah jalla wa ala ya zabe su ka duba kowannan su kansu da kwarkwatar su kowannan su sai da ya zama wani bangare daga cikin bangarorin aiwatar da wannan hijirar to haka ya kamata ya zanto cewa a gida mutanen gida duk sun zama mutanen kirki saboda ko babu ka babu ko babu mutum magidanci ba zai taba yin farin ciki a ce yau gashi aljanna ba matarsa tana huta ko gashi shi da matarsa aljanna dan sa yana huta ko dan uwansa ko wani abu makamancin haka dan haka duk wani abu da ka sani na alkhairi da kake kokarin ka aiwatar da shi to yi kokari ka sa ido kaga iyalanka ma suna yi kokari kaga wanda suke kewaye da kai su ma suna kan wannan alkhairi darasi na 17 zamu ga a hijira tana koya mana mu yi kokari a yanayi na zamantakewar mu mu amfana da gogewa da irin baiwar da Allah jalla wa ala yayi wa wasu mu kuma mu yi kokari kowa mu bashi dama ya bada gudunmawa irin yadda zai iya a sabga ta gina al'umma al'umman nan da ka gani ta manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai ban mamaki al'umma ce ta albarka kowa da ka gani a cikin al'umman nan yana da amfani kowa da ka gani akwai baiwar da Allah ya mai wanda dan uwansa bai tarayya da shi ba to shi yasa ba a so ka raina mutane zaka ga wasu a tabi'ar su suna da raina mutane suna ganin kowa ba shi da amfani in ba su ba wannan rashin sanin rayuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin wato hijira ka kalli yanayin yadda ya amfani da mutane mabambanta kowanne dan ya bashi gudunmawa saboda wannan hijirar ta tabbata malam ya buga misali yace in ka kalli sayyidina Abdullahi dan Abi Bakar Allah ya kara mai yadda dan sayyidina Abubakar dan uwanna na Aisha Allah ya kara mata yadda kaga shi yake ka musu labarin me kafiran Qurayshawa suke mai kullawa zai zo ya kwana tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da duku sai ya tafi a wayi gari da shi dan haka duk abin da suka faɗa da daddare da gari ya dare ya tsala sai ya zo kaga shi wannan ka ce kamar yadda yanzu ake abin nan a ce akwai PRO akwai shine abin nan din yada labarai da abin da ya kama da haka to tun lokacin an yi amfani da wannan cewa akwai buƙatar duk abin da kake gudanarwa ka fahimci me yake gudana a kewayenka saboda fahimtar me yake gudana a kewayenka shi zai baka damar ka dauki matakan da zaka iya kalubalantar abubuwan da ka iya tasowa amma ya zamto da ka kake yin abubuwa to babu shakka idan kalubale ya taso sai ya murkushe tafiyar babu inda za a je ka kalli Amir dan Fuhaira wanda Maula Abi Bakr radiyallahu anhu shi kuma aikin sa shine kiwon shanu anan sai kai tambaya kace me yasa ba a dauki kiwon shanun ba an bawa sayyidina Abdullahi dan Abi Bakr shi kuma Amir ibn Fuhaira a ce yazo ya ga labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin komai ne bisa zuzzurfan tunani saboda kowa ana sa shi aikin da ya dace da shi Nana Asma da Nana Aisha a matsayin su na mata iyayen gida su kuma sai aka dora musu nauyin me nauyin shirya abinci saboda wannan shine yafi dacewa da shi to wannan babban darasi ne ga masu tarbiyya a makaranta masu tarbiyya iyaye a gida da kuma dukkanin inda ma dai ake kokari a tarbiyyanci mutane ko ƴaƴa ne Allah jalla wa ala ya baka zaka kowa da irin baiwar sa to yi kokari wannan baiwar da yaro yake da ita yi kokari ka dada habaka masa ita saboda ita baiwa idan aka habaka ta aka kula da ita to kambama take ta kai wani mataki idan kuma aka kyale ta tana iya mutuwa tana iya guduwa dan haka wani yafi baiwar karatu a karatun wani yafi baiwar hadda kai wani ma yafi hasken karatu din karatun na 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 addini wani kuma yafi hasken karatu na boko kai abokon ma fanni fanni wani yafi baiwar kaza to yana da muhimmanci a kalli wace irin baiwa mutun yake da shi da ita sai a kokari a habaka masa wannan bangaren yana daga cikin kuskure kokarin sai an cusa wa mutun yayi abin da kwata kwata ba shi da baiwar sa ba zai iya shi ba to in ba ai wasa ba in ba ya aune ba sai ya kasa koya kuma wancan din da yake da baiwar bai zo ya iya shi ba sai sa kowa ake so yayi abin da yafi sha'awa ya karanta abin da yafi sha'awa idan sana'a ce ma ta hannu kazalika mutun yayi abin da yafi sha'awa sai sa ba a san gasa ba ko da yaushe bane wannan gasar take da tasiri take da amfani kai kaga wani yayi kai ma sai kai a'a kalli menene yafi dacewa da kai domin kamar yadda ake cewa da Hausa idan wani ya rawa aka bashi kudi wani duka zai ci haka to kowa da irin baiwa da Allah jalla wa ala ya masa dan haka manya da masu tarbiya da jagorori mu yi kokari mu ribaci irin baiwar da Allah jalla wa ala ya yi wa mutane wannan yana cikin sunnar rayuwa zamu ga Allah jalla wa ala bai yi mu bai daya ba inda yayi mu bai daya to da rayuwar duk sai ta zama ba ta da ma'ana a ce dukkanin mu ƴan kasuwa ne a ce dukkanin mu mawadata ne a ce ko dukkanin mu talakawa ne a ce ko dukkanin mu masana ne ko a ce dukkanin mu jahilai ne Allah da hikimarsa bai tsara sunnar rayuwa ta zama haka sai ya bambanta domin me domin sashi sashin mu shine zai gina sashi ni in gina ka ta fuskar abinda Allah ya mun baiwa wanda ba ne wanda kai baka da shi kai ka gina ni ta fuskar abubuwan da Allah jalla wa ala ya maka baiwa wanda ba ni da shi to idan al'umma suka fahimci rayuwa haka to sai izanto cewa rayuwa tana da ma'ana tana da manufa kuma sai izanto cewa sun taimaki kansu duniya da lahira malam ya ci gaba da cewa asamin ashar al-istifadatu min khibratil mushrikin idza umina haluhum wa lam yakul lahum shawkatun fi at-ta'thir 'ala al-qarar wa 'urifu wa ishtaharu bima yuradu minhum wa lam yakun ahad min al-muslimin yasuddu hadhihi al-wazifa wa kanat a'daduhum wa taqalidihim tafridu alayhim al-amanata fi ada'i tilka al-muhimma malam yace daga cikin darussa muhimmai wanda hijira take koya mana cewa babu laifi mu amfana da kwarewar wadanda ba musulmi ba matsawar muka aminta daga sharrin su yace musamman ma in ya zanto cewa ba su da wani karfi da za su iya tasiri wurin yanke hukunci akan mu yace matsawar mun san su kuma sun shahara da abinda ake so su aiwatar din cewa sun iya sannan kuma ya zanto cewa babu wani cikin musulmi da zai iya toshe mana wannan kafar sannan kuma ya zanto cewa yace idan kai la'akari da wannan zaka ga wayannan mutanen su wannan mushrikan a wannan lokacin al'adun su suna farlanta musu dole ne ma su yi amana ba aya bace take sauka akan su a lokacin amma ta saukan ba su yi imani da ita ba amma yadda lamarin da sha'anin yake shine sun yi amanna da cewa mutuntaka shine izanto cewa mutun yana yin magana daya mutuntaka shine izanto cewa ba a same ka da ƙarya ba ko kuma wani abu wanda wato zai zubar da mutunci ka duba kalubale ga al'umma musulmi a lokacin da wanda bai yarda da Allah da ranar lahira ba amma ya yarda in yi magana ya tsaya akan ta amma ya zai a ce yanzu musulmi wanda ya imani da Allah da ranar lahira yake karanta alqur'ani yake sallah amma shi kuma bashi da magana daya bashi da kiyaye alƙawari bashi da kiyaye amana to sai ka ce a'a to shi musulunci dama suna ne musulunci ba suna bane musulunci a aikace yake nagarta a aikace take dan haka ba da baki ake fada ba laysal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al a'mal imani ba burace burace bane ba ado bane ba wasu kamanni bane ba wani yanayi bane na daban a'a batu ne na abu da ya tabbata a cikin zukata ayyuka kuma su gasgata ko su karyata yan uwa masu albarka anan zamu fahimci wannan darasin da malam ya kawo zamu fahimci wato wani hurumi wanda a baya mun dan yi ishara zuwa gare shi daya daga cikin hurumin yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya halatta wa musulmi yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba cewa daga cikin hikimar Allah daga cikin sunnar rayuwa Allah bai halicci rayuwar nan ta zamto bai daya ba yadda muka fada dan haka ba zai wo mutun ya bude idansa bai ce a duk wanda zai gani a cikin rayuwa sai musulmi kamar yadda kuskure ne wanda ba musulmi ba ya bude idansa gaba daya ya ce shi duk wanda zai gani a cikin rayuwa sai wanda ba kafiri amma kai haka ba mu fahimci rayuwa ba. Allah jalla wa ala shi ya halicci kafiri shi ya halicci musulmi, ya halicci musulunci ya halicci kafirci, yake son musulunci ya umarni da ayi shi, yake kin kafirci ya hana ayi shi. Wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Dan haka amma akwai irin tsare-tsaren da musulunci ya tsara mana mu tsaro mu rayu a tsakankanin su, wanda babu cuta, babu cutarwa, babu haikewa juna, babu zagin juna, babu yadda aqidar da Allah jalla wa ala bai yadda da ita ba, ta zanto ita ce mai tasiri akan aqidar da Allah jalla wa ala ya yadda da ita. Ma'ana kenan hurumin mu'amala, hurumin mu'amala ba laifi bane ai mu'amala, ba laifi bane ai kasuwanci, ba laifi bane ai zumunci, amma dai izamto a fadake ake. Ba a nufin cewa a rufe ido duk abin da ka zo min da shi daidai ne, kamar yadda wasu suke ganin cewa dan me ma zaka ce a'a, zaka ce wannan ba musulmi bane, a'a. To ai duk lissafin ɗaya ne, kamar yadda kai a wurinka akwai musulmi akwai kafiri, shi ma a wurinsa akwai na addinin sa akwai kafiri, lissafin ɗaya ne. In har ka zargi musulmi akan ya ce ya yadda akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba, to kazalika ka zargi wanda ba musulmi ba shi ma akan ya yadda akwai wanda yake kan aqidar sa akwai wanda kuma ya saba mata, kuma a wurinsa duk wanda ya saba wannan aqidar tasa sunan sa kafiri, sunan sa ba musulmi ba. To ai kaga dindin safin ɗaya ne. Malam yace na 19 yace ittikhadul asbabi, ittikhadul asbabi wal ihtiyatat at-tamma thumma at-tawakkul 'ala Allah ta'ala وثقة المطلقة به والاطمئنان لنصره وعدم الاتكال عليه وعدم الاتكال على الأسباب ذاتها. قال أبو بكر يا رسول الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال يتشي نقو مشاترة متون يتشين دروسا دا هجراتك كوية منا ميقو كارن رقو دا حنو ينشن نسرة da sabubban da za su kai mu ga cimma muradanmu, sannan mu dauki matakai wanda suka dace. Duk bayan mun yi wannan sai kuma mu dogara ga Allah jalla wa ala, sannan kuma mun tashi mu sakankance Allah ya isa ya taimake mu. Wallahi ƴan uwa, babban matsalar da ake samu tsakaninmu da ubangijinmu shine wani zubin kamar muna da shakku cewa shin Allah ya isa ya taimake mu. To wannan dan rarraba kafar da muke, wannan dan tararrabin wallahi shine yake jikirtar da taimakon Allah. Amma in ka kalli rayuwar bayin Allah na kwarai, zaka ga yadda da Allah da suka yi abin ya wuce inda kake tunani, ya wuce tunaninka. Allah jalla wa ala yana cewa alaysa Allahu bikafin abda, ashe Allah bai isa ya wadatar da bawansa ba? Bala istifhamu taqrir, wannan tambaya ce ake mun ake maka ba dan ka bada amsa ba, amma ana yi maka tambaya ne dan a tabbatar maka alaysa Allahu bikafin abda, ashe Allah bai isa ya zamto ya ishi bawansa ba? Bala Allah ya ishi bawansa har yayi masa yawa. To duk sanda ni da kai muka yadda Allah ya isa, wallahi sai ya nuna mana ya isa. Amma idan muna da shakku, sai Allah ya kyale mu da shakku mu. Yayin da kake tunanin a'a kana da wasu hanyoyi, kana da wasu iyayen gida, kana tunanin akwai wanda zai maka gata ba Allah ba, shikenan sai Allah ya kyale ka da wannan. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayrahu taraktu wa shirkahu ana aghna shurakai 'ani shirk. Allah shine mafi cikar wadatar masu wadata. Dan haka ya wajaba duk abinda muka saka a gaban mu na bukatu, to mu sakankance mu samu nutsuwa cewa Allah zai taimake mu. Kada mu kuskura wannan iyawar tamu, wannan tanadin namu, wannan dabarun namu da muke da su, kada mu dogara akan su mu ce in Allah ya yarda, mu ce ai in dai magana ce ta ayi plan a tsara ayi kaza to an gama. Na tabbatar masu sauraro za ku yadda da ni, irin makircin da masu makirci suke kullawa al'umma, ni sai sun daidaita al'ummar, amma Allah ta'ala har yanzu bai ba su nasara. To dama Allah jalla wa ala ya faɗa cewa wa'inda ba su imani ba suna ciyar da dukiyoyinsu, saboda me? Su ci mutuncin addini. To Allah jalla wa ala ya ce za su ci gaba da bata dukiyar tasu, sannan za ta zanto musu asara, sannan a ƙarshe kuma za a ci nasara a kansu. To haka lamarin da sha'anin yake. ƴan uwa, mu rike gaskiya, mu rike addinin gaskiya, mu rike koyarwa ta gaskiya, koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ba za mu taɓe ba, Allah ta'ala zai taimake mu. Malam ya ci gaba da cewa yace kaga Allah ya ji kan sayyidina Abubakar a wannan gabar yake cewa ya Rasulullah da ɗayan su zai dan sun koyar da idan sa zuwa sama zuwa ƙasa da fa zai ga mu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wani tammani kake ga mutanen biyu mutane biyun da na ukun su shine Allah da ilimin sa da kulawar sa kaga wannan kimma kenan fil tawakkul wannan ko an kai makura wurin tawakkali dama tawakkali yana cin a'malul qulub ayyuka na zukata to su kuma annabawa wannan su ne a immatut tauhid su ne jagororin dahinta Allah dan haka duk tauhidin da ba na annabawa bane to ba sunan sa tauhidi duk aqidar da za a koye ta wanda take ba ta annabawan Allah ba to wannan sunan ta wani abu daban dan haka a wurin su ake koye irin wannan ya ake wa Allah soyayya ya ake yadda da ya ake raja'in abin da ke hannun Allah ya ake tsoron abin da ke azabar Allah ya ake dogaro ga Allah ya ake samun sakankancewa da Allah duka a wurin aikin annaba kake iya koya darasi na 20 ƴan uwa malam yace inna nasrallahi fawqa kulli nasr wa qudratallahi fawqa kulli qudra wa amrullahi fawqa kulli amr wa ta'yiduhu يتحدى كل قدرات البشر وطاقاتهم فهذه قريش صاحبة السلطة وتحت يدها السلاح والرجال والأموال ومع ذلك لم تستطع أن تهتدي إليهم في الغار ما لن يتشي هجراتنا كويا منا تيمكوان الله أنا ما قلت تيمكوان الله تسمى يكي ده تيمكوان كوا الله جل وعلا ينادى نصر وما يا أنبتشونا أتشوى القرآن وإذا الله صلى الله عليه وسلم يا أنبتشي شيما نصر شوى الله ينادى تيمكو مثالي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سيتي ألا إن نصر الله قريب يتيكما ولقد استهزئت ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك وكذبوا حتى سبحان الله الله تعالى يا من تدني ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا دان هكا الله جل وعلا ينا تبتد شوينا دا تيمكو تو أما أبين تنبيشين يا تيمكو الله يزيزو يا هيكي زوا a wani daidai wani lokaci yake zuwa da wani irin yanayi yake zuwa to wannan wani ghaibi ne wanda Allah ta'ala shi kadai yake banta da sanin kai dai babban abin da ake so gare ka a matsayin ka na cikakken musulmi shine ka gamsu ka tabbatar cewa Allah yana da taimako kuma zai taimake ka kuma ka roke shi taimakon ka sakankance Allah ta'ala idan ya tashi kawo taimakon nasa yana zuwa ne ta hanyoyi da dama ta inda ba a yi tsammani ta hanyar sanya razani a abokan gaba ta hanyar lalata musu lamarin su ta hanyar hargitsa musu lissafin su ta hanyar baka kariya da ƙarfi sama da yadda ya ba su dama su yi tanadi su yi makirci shi yasa wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa Allah jalla wa ala daga cikin taimakon sa yana da rinduna kuma ba wanda ya san tarin rinduna Allah sai shi dan haka ƴan uwa duk inda rayuwa tai tsamari maksudin kawo wannan hakika muna cikin wata gaba mai wahala wanda ƴan fashin daji suka addabi mutane barayi suka addabi mutane wasu ƴan iska marasa da'a marasa tarbiya marasa zuciya da imani suka hana kowa sakat to amma fa kan mu mance idan sun fi ƙarfin mutane in sun fi ƙarfin gwamnati ba su fi ƙarfin Allah Allah shine al-qawiyyul aziz al-matin dhul intiqam abin tambaya shine a wannan gabar dan Allah wace irin koma muka yi zuwa ga Allah dan ya taimake mu akan wannan da waɗanda suke cikin wannan hurumin inda wannan masifar take faruwa da waɗanda suke nesa da ita shin mun koma ga Allah kyakkyawar komawa ta gaskiya kuma muke jin cewa taimakon Allah sama yake da taimakon kowa koko a muna jin cewa tunda akwai ƴan sanda da sojoji to za su sune za su yi mana ai dan sai Allah ya kyale mu da abin da muke tunani amma in muka gamsu cewa Allah shi zai mana to wallahi sai yayi mana alaysa Allahu bikafin abda dan haka ƴan uwa mu tashi tsaye mu kai kukan mu ga Allah mu yawaita istighfari zunuban mu ne da muke aikatawa su suka yi katutu suka yi yawa Allah ya jarrabe mu da wannan yaso da yawa mutane sai su bude baki sai su ce ai kullun a cikin matsala ake to shin ka san cewa ba dan ma istighfarin masu istighfari ka san masifar da za a shiga ba ka taba tunanin cewa wannan bala'in wataƙila Allah jalla wa ala ya jarraba al'umma da shi ne dan ya bata kariya akan wani bala'in da yafi wannan girma wataƙila da ba wannan maganar ake ba dan haka ƴan uwa mun saki Allah akwai buƙatar mu koma mu rike Allah malam yace darasi na hijira yana nuna mana taimakon Allah sama yake da kowane taimako kuma ikon Allah da ƙarfin sa sama yake da duk wani iko da kowane ƙarfi lamarin Allah ya rinjaye kowane lamari ƙarfafar Allah jalla wa ala yana kalubalanta duk wata iyawa da wani tanadi da wani ƙarfi wanda wani dan adam ko makhluki yake tunanin yana da shi Allah yace ya ishe mu misali mu kalli bangaren Quraishawa da suke ganin su ne masu fada aji su ne masu mulki kuma suna da duk wani makami dai wanda ake na gani na fada da ake amfani da shi a wannan lokacin suna ganin suna da shi idan magana ce ta mazaje da mayaka suna ganin suna da su suna ganin cewa su ne za su iya saka ma duk aljazira al-arabiyya arabiya baki ɗaya yankin arabiya su fito su yaki Quraishawa ba da haka suna ganin komai Allah ya ba su suna ganin dukiya ba damuwarsu bace ba matsalarsu bace amma a tare da haka Allah jalla wa ala ya watsa lissafinsu basu iya sun kai ga me ba basu iya sun kai ga kogon da Allah jalla wa ala ya kimsa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da amininsa sayyidina Abubakar su shiga ciki kai gashi sun je bakin wurin amma me Allah jalla wa ala ya koye musu tsuntayar su waye a ciki to ƴan uwa haka taimakon Allah yake ya rage gare ni ya rage gare ku ga kowa da kowa ka yadda da taimakon Allah in ka yadda da shi sai ka ga tasirin sa na ban mamaki malam yace darasi na 21 rasdu ja'izatin kabiratin liman ata bihim wala shakka anna hadhihi alja'iza la yafi biha mal rajul wahid min quraish wa inna ma athqalat kahil 'adad min al-ashra ولكن لا بأس بذلك ما دام الهدف هو القضاء على الإسلام فترصد ميزانية هذا العام وليعش الناس في تقشف مالن يجي زام قونا أبنى بما ماكي شيني واتو ونتانا دي دا أكي تا كوتاب با قدوان دا يزغو دا منزان الله صلى الله عليه وسلم يزغو دا أمينوس wala yace lalle wannan kyauta da aka ambata shine taguwa 100 mun fada muka ce ko a yau ne aka dauko taguwa guda 100 raƙumi guda 100 aka baka ai ba karamin dukiya bace wannan aka baka mala yace lalle ka san wannan raƙumi guda 100 din da za a bayar dukiyar mutum daya cikin Qurayshawa ba za ta iya cika wannan kyauta ba ma'ana magana ce ake ta hada wannan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo shi yasa malam yace wannan kyauta ce da kawai nauyinta aka dora shi a wuyan manya-manya masu hannu da shuni shi to amma ka kalla ka ga tare da haka din duk irin nauyin nata sun yadda su dauka su bayar matsawar manufar shine ya za a yi aimi ya za a yi a rusa da'awar musulunci ya za a yi a ga ƙarshen ta dan haka sai suka yadda wato budget na wannan shekarar koda matsala za ta same shi matsalar ta same shi mutane su rayu a cikin me cikin wato kuncin rayuwa da kuma wato babu malam watakila a ƙarƙashin wannan sakon yana so ya isar da sakon cewa lokaci yayi mu dinga kokari muna daurewa alkhairi gindi a cikin al'ummar mu in dai har mutanen da ba akan gaskiya suke ba akan daidai suke ba wannan zai kawo taguwa wancan ya kawo har a hada guda 100 manufar shine ya za a yi a ga ƙarshen musulunci to da Allah ni da kai mu tambaye kanmu wace irin gudunmawa muka bayar a cikin al'ummar mu a cikin zamantakewar mu a cikin unguwannin mu a cikin kananun hukumomin mu a ƙauyukan mu a jahar mu a ƙasa baki daya wurin mu ga mun gina ƙasar akwai buƙatar lokaci yayi izamto a kowace unguwa akwai asusu a kowane gida akwai asusu a kowace ƙaramin hukuma akwai asusu mabambanta wanda amfanin da za a yi da wannan shine ya za a yi a kalubalanci wani abu da yake zuwa ya addabi mutane a rasa yadda za a yi da shi misali yanzu idan ka kalli matan da haihuwa take zuwa musu akwai waɗanda haihuwa take zuwa musu amma saboda halin babu ana ji ana gani za a salwantar da rayukansu wanda mutum ɗaya zai iya daukar nauyin mata 10 ko abin da ya kama da haka a cikin irin arzikin da Allah jalla wa ala ya bashi ba komai bane to me yasa ba za ka ware wannan ba kace gashi nan ka aje shi fi sabilillah sadaqa ce jariya a'a muna jin cewa tunda matsalar ba ta mu bace ta wani ce wannan bata dame mu ba to irin wannan shi yasa al'umma ba inda za ta ji yara nawa ne suna gararan ba a cikin unguwa ba sa zuwa makaranta su koyi ilimin rayuwa ilimin boko ba sa zuwa da yamma su koyi ilimin addini ilimin sanin farali sauke farali wanda watakila mutum daya zai ya daukar nauyin abin nan to idan ma ruwan mu ta kai ruwa raunin mu ya kai ruwa me zai hana ba za mu sa asusu ba mu ce misali a shekaran nan mutum kaza muka mayar makaranta mu biya kudin su kudin da za su yi karatun boko mu biya kudin da za su yi karatun islamiya me zai rage mu mun yawaita mutane na arziki mun taimake al'umman mu wanda ka taimaka wallahi tana iya yiwa karshe shi zai ji kanka tana iya yiwa shi zai ji kan danka ko kaza ko abin da ya kama da haka kamar yadda wanda kake ganin kana kokarin ka taimaka wurin lalata rayuwarsa ko kana da damar da zaka taimake shi ka ki taimakonsa wataƙila shine zai zama silar mutuwarka ko ya zama silar barazana ga dukiyarka ko barazana ga dukiyar ƴaƴanka dan haka ƴan uwa masu albarka akwai buƙatar mu dawo hayyacin mu yadda mutanen banza suke hada ƙarfi da ƙarfe su taimaka domin su ga sun yi rashin gaskiya to mu ko mu hada ƙarfi da ƙarfe mu taimaka wurin mu gudanar da rayuwar mu ta kyau a ƙasashen da suka ci gaba ba duk abin da ka gani bane ci gaba ne ake cewa gwamnati ta yi abubuwa da yawa da kake gani charitable foundations su ne suke yin wannan abubuwa gidauniyoyi ne ake kafawa na aikin alkhairi suke ciyar da marayu suke taimakawa marayu suke taimakawa wurin magani suke waye da waye ballantana yadda muke da ayyukan yi tili wanda in muka zo zamu yi aikin alkhairi wallahi ko nawa kake da shi yanzu in ka diba ka tafi da shi asibiti kace ga wannan gidauniya ce asusu ne duk wanda yazo yana da ciwo iri kaza a taimaka mai misali duk wanda yake da lalura ta ciwon sikila kace kai ka ba da wannan sadaka ce jariya cewa wanda yazo da lalura irin wannan shi za a yi ko kuma wanda yazo da wata lalura da ta shafi misali hawan jini ko wani abin da ya kama da haka kai ba gwamnati bane ba za ka iya yin komai ba amma dai kadan din nan da zaka kawo nima na kawo wancan ya kawo mu ya asusu wallahi sai ya hadu kaga shine mai yawa kuma wannan falsafar ƴan uwa abinda yasa wannan gabar nake da maimaita ta saboda muhimmancin ta zamu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a yadda yazo a cikin sira da yawa yusau da yawa ko tafiya ake yi ba adab guzuri sai ya ce kowa ya kawo abin da yake hannunsa mai ruwa ya kawo mai kanzo ya kawo mai abin nan ya kawo mai dabino ya kawo mai haisa ya kawo mai kaza ya kawo in aka zo aka hada shi sai kaga an hada abu yawa karshe sai kaga an sake rabawa sai a ce to kowa ya ci to haka ake so ba a so rayuwa ta zanto jari hujja cewa a'a iya kudin ka iya shagalin ka abin da kake da shi kai rayuwa amma wanda yake dan uwanka ko oho wallahi idan ba mu canja ba to babu shakka za mu ci gaba da shan wahala muna da halin canjawa Allah ta'ala ya bamu ikon mu yi wa kanmu fada mu samu mu canja malam yace darasi na 22 yace ma baina ghamdati aynin wa intibahatiha yubaddilu Allah min halin ila hali yace fa hadha suraqa yatahawalu min mulahiqin lahum ila mukhbirin an kulli ma yukadu lahum min ka'id min makaid qala suraqa فأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وهكذا نصر الله وتأييده ينقلب به العدو المطارد لهم إلى ناصح معين مالن يتشي قاوت سنة الله يتشي سكن كانين كبتا واد بسم الله وما يدبعوش يكي يتشي سكانين كبتا واد بسم الله شيني ما بين غمضة عين وانتباهتها سكانين كتن كبتا كبوء إدنكا Allah jalla wa ala saboda karfin sa sai ya canja wani halin zuwa wani halin. Ni da kai da ba mu isa ba, mu ne in za mu abu yake daukan mana lokaci, amma banda Allah. Domin kakkamance umarninsa da hannunsa yana karkashin kun fa yaku. Wannan kalma, kun, kawai shi kenan, abu ya kasance, kasance sai ya kasance. Dan haka tsakankanin kibta da bismillah ka sani duk wani hali da ka shiga Allah zai iya canza shi. Malam yace ka kalli wannan mana zai bayyana gare ka Suraqa dan Malik dan Ju'sham. Allah ya kara masa yadda a lokacin bai musulunta ba. Ya fito fa yana cikin waɗanda suka fito domin su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kama su. Amma sai gashi kuma yazo ya zama mai taimakon manzon Allah. Ma'ana tashi ɗaya Allah ya canja zuciya. In ba mun ce ba lokacin da muka karanta wannan gabar nace muku wannan yana cikin kariyar da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi yasa duk makircin mai makirci da yake ganin cewa zai kawo addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikas, ko ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikas, ko ya kawo aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikas, to wannan shine mafi jahilcin jahilai. Saboda ai wannan abin da kake yaki da shi ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, na Allah ne, kayan Allah ne, shi ma dan sako ne, ma alar rasuli illa al balagh, shi ma aika shi akai. To dan haka yayin da kake fada da wannan kayan, kana fada ne da mai kayan, kuma yana ganin ka sami'un ne, basirun ne, kuma ya san yadda zai yi da kai. Suraqa dan Malik ya fito yana kokarin sai ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah jalla wa ala tsakankanin kibta da bismillah ya canja zuciyar. Sai gashi ya dawo yana ba su labari, yana cewa ya rasulullah ga irin makircin da ake kulla muku, ga irin makircin da ake kulla muku, kamar yadda yake cewa sai na ba su labarin ga makircin da mutane suke ta kulla musu. Malam yace to wannan fa haka taimakon Allah yake zuwa, haka Allah jalla wa ala yake karfafa mutum. Da wanda yake abokin gaba ka ne, sai Allah jal abokin gaba wanda yake bibiyar ka sai ya ga baikinka, sai Allah ya canja zuciyarsa sai ya koma mataimakinka, sai ya koma mai kokarin, sai ya tallafa maka. Yan uwa mu fahimci wannan sunnar har a cikin rayuwa haka take. Ka daina tunanin cewa wai duk wanda yake bibiyar ka, duk wani makiyin ka, wai Allah zai bashi dama da nasara akan ka. A'a, ai lan yusibana illa ma kataballahu lana, dai abinda kaga ya same ka haka Allah ya rubuta maka. Kai dai ba a so ka tsaya gabarin tanadi da yin aikin da ya dace da yin addu'a ta Allah ya baka kariya. Amma ka sani duk masu makirci su je su yi ta makircinsu, masu kullakulla su yi ta kullakullansu, a gefe kuma Allah jalla wa ala shi kuma yana nan zai ikon sa. Wayan kuruna wayan kurullah, shi yasa sai kai ta mamaki haka kawai mutum a wannan gabar da ake ciki ta ban tsoro, sai mutum ya zauna a gefe kawai sai ya je wani audio, sai zo ya turo wa mutane kafafan sadarwa da wane ne, ai wane ne, ai are wannan ta kusa tarwa tsewa, ai tashin hankalin da ake ciki, ai waye mutuwa ya dawo, ai ba a da sarki sai Allah, ai ba abin da ya rage. Yana ta fadar wasu abubuwa, kai ka ce mutumin ya riga ya leka Allahul Mahfuz, ya ga cewa wannan makircin da masu makirci suke kullawa har ma an riga an lamunce musu, kuma mutane sun daidaice sun wane. Ya kamata mu zanto masu kyakkyawan tunani, ya kamata mu zanto masu cikakken imani da Allah, ya kamata mu dinga jin cewa waɗannan da ake musu makirci mazlumun ne fa, waɗanda aka zalunta ne. Ya kamata mu gamsu cewa akwai da'watul mazlum, akwai addu'ar wanda aka zalunta. Yanzu tun yaushe masu makirci suke makirci? Wane ne ya ba mu kariya zuwa wannan lokacin? To yaya za mu saki Allah, ya za mu saki reshe mu kama gani, ya za mu saki reshe mu kama ganye? Mu da muke da Allah, musulmi da yake da Allah, kana kawo maka abin nan. Shedan ko da yaushe burinsa shine ya sa maka tsoron talauci, ya sa maka tsoron mutuwa, ya sa maka tsoron tashin hankali, ya sa maka tsoron kaza, kullun ka zama cikin firkici da razani, ya sa ka kuma ka danfaru da wanda ba Allah ba. A'a, musulmi qawiyul aqida, yana da karfa aqida, yana da sakankancewa da Allah jalla wa ala. Eh, mun yadda cewa akwai makirci, akwai kaza, akwai kaza, amma mun yadda akwai Allah, mun yadda kuma karfin Allah ya fina kowa, mun yadda kuma mu ne waɗanda aka zalunta, kuma Allah jalla wa ala baya mancewa da wanda aka zalunta. Dan haka mu koma mu yawaita istighfari, mu koma mu nemi taimakon sa, kuma Allah ba zai kyale mu ba. Allah jalla wa ala baya kyaliya, amma yana yin talala ne kamar saki. Wa umli lahum inna kaydi mati, yan wa lokaci yayi nan zan da sa aya. sai kuma darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.